Assalamu alaikum. A makon da ya gabata, mun yi alƙawarin sake ziyartar ofishin babban secretary general na 'yan sandan Najeriya Ibrahim K. Idris. Bayan da wasu 'yan bindiga suka kai wa planin nan da ke fafutukar ganin an yi wa 'yan uwansu da 'yan sanda ke tsare da su adalci hari, inda har aka kashe guda daga cikin planin bi da aka kai wa harin. Ba tare da ɓata lokaci ba, wakilin wannan fili Nasiru Adamu Alhikaya ya tattauna da Bala Ibrahim, mai ba da shawara kan harkokin labaru ga babban sufetan 'yan sandan Najeriya. Ga kuma yadda suke yi. Suna Nasir Fili Hashim Gunayi.
Waɗannan Fulani na jihar Kogi ɗin nan, akwai ci gaba da shiri da muke yi. Sun zo sun ba da labari wani ɗan ta'adda, za a ce, wanda ake zargi da ta'addanci, ya ɗauko wasu mutane sun kashe ɗaya daga cikin 'yan uwansu. Mai suna Halilu, wanda kuma amma an kama shi wanda ya jagoranci waɗanda suka yi wannan kisa, yana hannun 'yan sanda a jihar Kogi. Shi ne suka rubuto wannan takarda da kuke gani ɗin nan, kuma sun miƙa ta hannun rundunar. Ban san ko ka samu kofin wannan takardar ba.
To, alhamdulillahi, na samu ganin kofin wannan takarda da kuma koken waɗannan bayin Allah. Suna magana cewa shi wannan yana tafi da ɗan uwansa, sai akan babur aka ƙure musu gudu, aka harbe ɗan uwan nasa ya mutu. To shi kuma Allah cikin ikonsa yayi kokari ya bi wanda ya harbin, kuma har aka kai ga kama shi. Magana yanzu haka tana gudun rundunar 'yan sanda ta jihar Kogi, amma yana neman a ɗauke wannan magana daga jihar Kogi a dawo da shi ɓangaren bincike a headquarters 'yan sanda, domin yana ganin a nan za a fi masa adalci, za a fi bibiyan abin yadda ya kamata. To, dama ana yin irin wannan aikin 'yan sanda, dama bincike yana daga ciki, kuma inda duk mutum yake ganin ba a yi masa daidai ba zai iya ɗaukaka ƙara. Idan ka kai ƙara sama, aka duba, aka yi abin da aka yi, sai a je kotu. Za a duba wannan koke nasu, za a duba wannan bukata tasu, da ƙarfin Allah za a yi yadda ya kamata domin a ga cewa an bi musu haƙƙi, musamman matan da an kashe wani.
Malam Bala Ibrahim, idan aka duba su waɗannan Fulani suna ma fargabar cewa ba mamaki wasu abokan adawa su kan wannan rikici da ya shafi 'yan uwansu ne suka sa su a gaba, kuma suna ganin watakila idan suka sake za a yi musu sakiyar dabaruwa, ma'ana za a iya ci gaba da yi musu ɗauki daidai.
Eto, yayin da ake bincike, dukkan wani hasashe yana zuwa ne a zato. Idan ba bincike ne ya gano wani abu ba, to ba za a iya cewa tabbas ga inda aka dosa ba. Shi ko kuma aikin ta'addanci wani lokaci yana rikida, sai kaga ga inda aka somo sai a karkata kuma a yi wani abun daban. Amma aikin masu bincike ne su duba, ba sa barin kowane ɓangare. Idan aka dubi nan sai a dubi nan, a dubi can a dubi can, a ga cewa an bi ta inda duk za a duba, saboda ta'addanci ta'addanci ne. Koda da gangan aka aika ta shi, dole sai an yi wani abu a kai. Bare kuma idan aka ce an yi shi da ganganci, da zummar a halaka mutum, dalilin yin hakan ba shi ake damuwa da shi ba. Ko da bi ta da kulli ne, ko da su ɗauki ɗaiɗai ake musu saboda wani abu da ya faru baya, haƙƙin 'yan sanda ne su ga cewa wanda ya aikata laifin nan an nemo shi, an kuma gurfanar da shi a gaban kuliya.
Yanzu ta wannan shiri na ciki da gaskiya, da kuma masu bin wannan shiri da suka san wannan abin da yake faruwa, menene za ka faɗa musu cewa rundunar 'yan sanda tabbas tana sauraron waɗannan zuci shirye-shirye da ake yi, kuma za ta ɗau matakin da ya dace saboda a bi wa mai haƙƙi haƙƙinsa?
Ai, ba ma za ta ɗauka ba, tuni ma ta ɗauka. To, wani lokaci abu, wato idan ya shafi shari'a, akwai tarnaƙiya. Idan aka yi wani ƙullin, kafin a warware shi sai an bi wasu hanyoyi masu tsawon gaske. Ba abu ne da kai tsaye, idan da abu ne da za a iya kai tsaye bisa tausayi. Shi wannan secretary general na 'yan sandan Najeriya Ibrahim K. Idris mutum ne mai jin kai, mai tausayi sosai. Wani lokacin ma idan yayi wani abun, wallahi sai kai mamaki. Idan da abu ne wanda zai iya amfani da ƙarfinsa ya ce a saki mutanen nan, ko kuma a kamo waɗanda suka aikata wannan laifin a hukunta su, wallahi da a rana ɗaya an yi. To, amma abu ne wanda yake sai an bi ta wasu matakai na shari'a, amma tuni ya ba da umarni cewa a yi yadda duk za a yi, domin a tausaya, a tallafa waɗannan mutanen, a ga cewa sun fita daga cikin ƙuncin da suke ciki.
Wallahi Ibrahim, a kusa da ƙarshen wannan zantawar, bazi mu duba yanayin waɗannan Fulani waɗanda yanzu sun koma gida bayan sun kawo wannan takardar, kuma za su je su zauna ne su zuba wa sarautar Allah ido da kuma irin yunkurin da 'yan sanda za su yi, tunda shi wannan ɗaya daga cikin shi Shu'aibu Lauti kenan wanda yake kan wannan babur ɗin, hatta shi na ga inda aka harbe shi da bindiga. Allah ya sa shi dai shan ruwansa ne yake gaba. Me za ka gaya musu su waɗannan Fulani yanzu idan suna sauraron wannan shiri yayin da kuma suke fargabar komai zai iya faruwa da su a kowane lokaci?
To abinda zan ce musu ne da farko shine su ƙara haƙuri. Sun yi haƙuri, su ƙara haƙuri. Wato lamarin ta'addanci abu ne da yake addabar mutane, musamman ma dai 'yan sanda kullun. Kuma aka yi rashin sa'a, jihar Kogi tana da jihohin da ke da ƙarancin 'yan sanda. Kwamishinan 'yan sandan jihar Kogi kullun yana zuwa yana kuka cewa ba shi da isassun mutane, yana neman ƙarin mutane saboda ana samun ƙaruwan ayyuka na ta'addanci. To ƙasar ce gabaki ɗaya take da ƙaranci na yawan 'yan sanda. Baki ɗayan Najeriya ana maganar al'umma kusan miliyan 200, amma yawan 'yan sandan da ake da su masu aiki da kaɗan suka ɗora a kan 200,000. To babu yadda za a yi su iya kewaya. Kuma daga cikin waɗannan 'yan sandan da suke aiki, mafi yawa kowa sai ka ga ya fi so ya je yayi aiki a gurin da yake ganin zai dan samu wani abu, saboda albashin ba shi da wani abu, ba wani albashi ake biya ba. Kowa so yake je inda yake ganin cewa zai samu dan wani abu akan abin da ake bashi. To jihar Kogi tana da wannan matsala ta rashin 'yan sanda. Amma duk da haka Inspector General na 'yan sanda Ibrahim Kotun Idris yana baiwa jihar Kogi fifiko wajen tura kayayyakin aiki da na'urori da kuma mutane ƙwararru waɗanda suke iya bankaɗo ko taɗiye masu shirin yin ta'addanci. Na tabbata wannan abin da ya koken da suka kawo za a tura shi gurin da ya kamata, kuma zai bada umarni a je a yi abin da gaggawa, su dai ƙara haƙuri. Ba abu ne da za a iya cewa kawai za a iya maganinsa gobe ko jibi ba, amma ana tabbatar maka nan ba daɗewa ba za mu tattauna da kai, za ka ce an kamo wannan mutane ko kuma an ɗauki matakin da ya kamata, musamman matan da an ɗauko kes ɗin yanzu a dawo da shi Abuja.
Yawwa, domin kwanaki murmanta ba akwai wani dalili da ya aka sauya shi kwamishinan 'yan sanda na jihar Kogi, saboda wasu waɗanda ake tuhuma suka arce daga hannun 'yan sanda. To ba mamaki irin wannan fargabar ya nuna kenan yanzu mutane za su ɗauka kamar an ɗauki matakin hana arcewar masu laifi daga hannun 'yan sanda a jihar Kogi.
Ai wato kamar yadda suke tufka, haka 'yan sanda su ma suke warwarewa, suna da dabaru na yadda za su gudu. Su ma 'yan sanda suna ɗaukan sabbin dabaru na hana su gudu ko kama su. Idan ka lura duk lokacin da aka samu irin wannan waɗanda suka gudu, to ina tabbatar maka ba a yin sa'o'i 48 sai an kama su, saboda yanzu harka ake da na'ura, ba kamar da ba da ake yi kawai yattike. Yanzu ana amfani ne da na'ura wajen gano inda mutum ya ɓuya idan ya gudu, kuma ana kama su da gaggawa ba tare da ɓata lokaci ba. To an ɗau irin waɗannan matakan na sa na'urori, an ɗau matakai na tsaurara tsaro a wuraren da ake tsare da mutane, akwai kuma ƙarin jami'ai da aka baiwa horo na yadda za su bankaɗo waɗanda suka je suka ɓoye a wani guri ko kuma suke shirin yin wani abu wanda zai kai su ga gudu.
Wallahi Ibrahim, ƙarshe zan ce ga kofin wannan takarda don ka riƙa duba ya zama tunatarwa saboda ci gaba da ɗaukar matakai kan wannan al'amari.
To nagode, za mu duba wannan. Dama dai an riga an miƙa ta gurin da ya kamata. Ni kasancewar ta a hannuna za ta sa in riƙa musu tuni, da ƙarfin Allah kuma za a samu biyan buƙata.
Masu sauraro, kun ji dai yadda ta kaya, saboda haka za mu jingina wannan batu har sai mun sake samun wasu sabbin bayanai, sannan mu dawo mu sanar da ku. Yanzu a madadin Nasiru Adamu El-Hikaya, ni Sarfil Hashim Gumel ke cewa muka kasance lafiya.